Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 15 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Wato daidai da 3 ga watan Ramadana na shekarar 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi, ga alheri da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa lokaci yayi na kawo ƙarshen yakin Afghanistan da ya ƙi cinyewa, kuma zai janye dukkan dakarun Amurka daga ƙasar ranar 11 ga watan Satumba bana. Gwamnatin jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kakaba dokar hana fita a karamar hukumar Balanga domin tabbatar da dorewar zaman lafiya a yankin da kuma jihar baki daya, bayan barkewar wani rikici da ya janyo asarar rayuka da kaddarori. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai wata sabuwar ganawa yau Alhamis kan yankin Tigray na ƙasar Habasha, inda ake ci gaba da yin fada.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu, ku ji cewa shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da bayar da tallafi ma kamfanoni da masana'antu da ke aiki a kasar.
Ya ce wa ci gaban masana'antu da ɗaukaka darajar kayan sarrafa ne zai magance mana matsalar rashin aiki.
Wani masanin lafiya al'umma a nan Amurka ya yi mana fashin baki a kan rigakafin Johnson & Johnson da mahukuntan Amurka suka dakatar da amfani da shi saboda daskarewar jini da aka samu bayan an yi wa wasu allurar da shi.
Gaskiyar magana, saboda waɗannan magunguna sababbi ne, ba a daɗe da fito da su ba, kuma dama duk sabon magani ba wai na corona ba, ko na wace irin cuta ne aka fito da shi. Akwai sa ido da hukumomi suke.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Bayan nan za mu kawo muku karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe, albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa lokaci yayi na kawo ƙarshen yakin Afghanistan da ya ƙi cinyewa, kuma zai janye dukkan dakarun Amurka daga ƙasar ranar 11 ga watan Satumba bana. Biden ya faɗa a wani jawabin da aka yayata a gidan talabijin kai tsaye cewa Amurka ba ta da hujjar ci gaba da zama a ƙasar shekaru 20 bayan harin ta'addancin da aka kai cibiyar kasuwanci ta duniya da kuma ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Biden ya faɗa a fadar White House cewa mun tafi Afghanistan sabili da ƙazaman harin da aka kai shekaru 20 da suka shige. Wannan ba hujja ba ce da za ta sa mu ci gaba da zama a wurin a shekara ta 2021. Shugaban Amurka da ya yi jawabi a ɗakin da ranar 7 ga watan Oktoba shekara ta 2001, shugaba George W. Bush ya sanar da kai hari a sararin sama a Afghanistan. Ya ce shi ne yanzu shugaban Amurka na hudu da yake sa ido a kan kasancewar dakarun Amurka a Afghanistan, biyu 'yan jam'iyyar Democrat, biyu kuma 'yan Republican. Ya kuma lashi takobin ganin bai mika wannan nawayar ga shugaban ƙasa na biyar ba. A halin da ake ciki kuma, waɗansu manyan jami'an leƙen asirin Amurka sun yi gargaɗi da cewa janye dakarun Amurka daga Afghanistan na iya ba ƙungiyar ta'addanci ta Al-Qaida damar sake farfaɗowa da yin ƙarfi da za ta iya sake kaiwa Amurka hari. Gargaɗin ya biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na janye dakarun Amurka kimanin 2,500 zuwa 3,500 da kuma dubban masu aikin horaswa da 'yan kwangila daga Afghanistan. Wannan kuma na iya ruruta kushewar janyewar da waɗansu ke yi bisa fargaban cewa yanayin da ya sa Afghanistan ta zama mafakar 'yan ta'adda na iya sake komowa, duk da yake an shafe kusan shekaru 20 ana yaƙi. Sai dai waɗansu manyan jami'an leƙen asirin Amurka sun ce barazanar ta'addanci da ta sa Amurka ta tafi yaƙi a Afghanistan tun farko yanzu ba ta da wani hatsari kamar yadda take a lokutan baya. Gwamnatin jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kakaba dokar hana fita a karamar hukumar Balanga domin tabbatar da dorewar zaman lafiya a yankin da kuma jihar baki daya, bayan barkewar wani rikici da ya janyo asarar rayuka da kaddarori ya kuma tilastawa mutane da dama kauracewa matsugunansu. A cikin hirarsa da wakilinmu Abdulwahab Muhammad, kwamishinan ma'aikatar tsaro na cikin gida na jihar Gombe, Alhaji Adamu Shokoto, ya yi karin haske akan lamarin da kuma dalilan kafa wannan dokar hana fita.
Doka yana nan duk da dai an samu abun ya dan lafa, to amma ka san ita zuciya da take. Sakamakon wanda muka ci dalilin jama'a da su zauna a wurin, su waɗanda suke wurin duk da insha Allah babu abin da ya faru, to amma saboda ba su nutsuwa da kwanciyar hankali, su tabbatar cewa ba an lura da su kuma aka tsayar da su shine aka bar jama'a a wurin saboda samu nutsuwa a zukatunsu. Amma dai tana doka kuma tana nan.
To kaman wanda suka bar gidajensu ta najiyar wannan rikici sun dawo ne ko kuma dai suna warwatsi a su yankuna?
Eh, wa'ansu suna wurin, wa'ansu kuma sun zo ɗanle, wa'ansu sun tafi can wajen ƙauyuka da ya daban-daban, wasu suna can. Zakon da suka bar gidajensu kamar yadda an gona gidaje ka gaba sun da za su zauna. Wa'ansu sun rilifitin a makarantun da yake wurin da kuma cocina da wuke da masallatai da suke wurin, sun tafi wurin sun nemi mafaka wurin. Wa'ansu kuma sun fito sun tafi wucin, wasu sun zo ƙyolle, amma wasu kuma suna nan gidajensu kamar yadda bakon gidajensu suna nan gidajensu.
Kwamishinan ma'aikatar tsaro na cikin gida a jihar Gombe, Alhaji Adamu Shokoto, a hirarsa da wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
To madalla, an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da bayar da tallafi ma kamfanoni da masana'antu da ke aiki a ƙasar. Shugaban ya ba da wannan tabbacin ne lokacin da ya buɗe kashi na ɗaya na kamfanin ƙarafa na B+5 a Accra. Ga Ridwan Abbas da ƙarin bayani.
Tsarin na dala miliyan 80 ya mai shaida B5+ masana'anta mafi girma a Afirka ta Yamma. Wannan masana'anta da ke ƙarƙashin shirin gunduma ɗaya, masana'anta ɗaya ta ɗauki dubannin mutane da ke aiki kai tsaye ko a kaikaici a cikinta. A halin dai yanzu masana'antu 77 na aiki gadan-gadan ƙarƙashin shirin, inda sun ka samar da sama da ayyuka 139. Babban jami'in zartarwa B5+ Mahesta Kwame ya yi magana game da irin kalubale da masana'antar ke fuskanta a halin yanzu. Muna godiya game da irin jagoranci da ba da ƙwarin gwiwa ƙarƙashin shi na gunduma ɗaya masana'anta ɗaya, amma muna son mu ba da ƙarin haske game da irin tarin ƙalubaloli da yanzu haka muke fuskanta. Su ne mallakan filaye, matsalan rabon ruwa da wuta, hanyoyin mota da halin zirga-zirgar motoci akan hanyar tema zuwa Fulawo. Mafi muhimmanci shi ne buƙatu na shigowa da fita da kaya da aka gama sarrafansu. Ministan Tirela da Masana'antu Alan Chirmanten ya baiwa babban jami'in tabbaci cewa za a magance musu matsalolinsu. Ya yi magana akan buƙatar samar da ƙarin masana'antu a Ghana. Ina son tabbatar maka cewa mu ba za mu yarda rashin rabon ruwa ya nakasar da wannan jari ba. Yawancin kuna sani cewar aikin faɗaɗa hanyar ta mamutuwi zai rage cinkoso dototi akan hanyar, don haka muna ci gaba kuma ana samun nasara. Shugaba Akufo-Addo ya hakkake cewar masana'antu ne jigo wurin magance matsalar rashin aikin yi a Ghana, kuma ya gode wa ƙungiyar BF+ da sun kai imani da Ghana sun ka zuba jari cikin kasar. Ya ce gwamnati za ta samar da yanayi da ya dace wurin gudanar da harkoki yadda kamfanoni za su samu bunƙasa. Na kama shugabanci a shekara ta 2017 tare da yin yakini cewa cigaban masana'antu da ɗaukaka darajar kayan sarrafa ne zai magance mana matsalar rashin aikin yi. Abinda muke shaida nan yau shi ne sakamako na shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya, wanda ya samar da dubannin ayyuka tare da inganta darajar kayan sarrafa a cikin ƙasar. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wata sabuwar ganawa a yau Alhamis bisa buƙatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar kan yankin Tigray na ƙasar Habasha inda ake ci gaba da fada. Za a yi zaman ne a kadaice kamar yadda aka yi a zaman farko da aka gudanar ranar 4 ga watan Maris. A wancan lokacin ƙasashen China da Rasha suka kyamin cewa da ƙudurin haɗin gwiwa na yin kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin a Tigray. Tun farkon ɓarkewar tashin hankalin a watan Nuwamba, Beijing da Moscow suke ɗaukar lamarin a matsayin rikicin cikin gida. Yau Alhamis ake kyautata zaton membobin kwamitin sulhun za su saurari bayani kan lamarin daga mataimakin babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin ayyukan jin kai Mark Lowcock, yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen kai ayyukan jin kai ga al'ummar da ke da matukar bukata. Majalisar Ɗinkin Duniya na zargin sojojin Eritrea da aikata ta'asa a Tigray da ka iya zama laifukan yaƙi akan bil'adama, zargin da runduna a Masara ta musanta. Makomar maganin rigakafin COVID-19 na Johnson & Johnson na ci gaba da kasancewa a yanayin kila wakala zuwa jiya Laraba, yayin da kwamitin kiwon lafiya na Amurka ya yi kira da a ƙara gudanar da bincike kafin tsaida shawara kan ko za a ci gaba da amfani da allurar rigakafin da ake bayarwa sau ɗaya tare da ɗaga kada kuri'a kan batun zuwa mako mai zuwa. Kwamitin hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa CDC ya tsaida shawarar janye kada kuri'a kan hanyar da tafi dacewa da amfani da rigakafin Johnson & Johnson, duk da cewa wani jami'in kimiyya na hukumar kula da ingancin abinci ta Amurka ya bayyana cewa yin faɗakarwa zai taimaka wajen shawo kan yiwuwar fuskantar daskarewar jini da ba kasafai ake samu ba. Kwamitin yana gudanar da bincike kan rahotannin daskarewar jini a ƙwaƙwalwa da waɗansu mata shida suka samu waɗanda aka yi wa allurar rigakafin Johnson & Johnson kwana ɗaya bayan da hukumar kula da ingancin abinci ta Amurka da kuma hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa suka shawarta dakatar da amfani da rigakafin. Sai dai waɗansu membobin kwamitin sun bayyana damuwa cewa ci gaba da dakatar da amfani da allurar zai mai da hannun agogo baya a yunkurin samar da allurar ga kowa, kasancewa allurar na iya isa ga al'ummomin da ke da wuya a kai rigakafi, dalili da za a iya ajiye shi a firiji kuma ana ba da shi ne sau ɗaya rak.
A gaida alheri Grace Abdi da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a nan Amurka sun dakatar da amfani da rigakafin Johnson & Johnson bayan an samu labarin wasu da suka karbi allurar sun samu daskarewar jini, lamarin da ya sa mutane da dama suka bayyana damuwa. Dr. Mustapha Munir Mustapha masanin lafiyar al'umma ne a nan Amurka ya mana fashin baki akan wannan batu, yana mai cewa
ko dai wannan allurar rigakafi allura ce da aka yi wa mutum miliyoyi a kasashe da dama, to kowane irin magani da aka yi musamman sabo idan ya fito ana sa ido a duba a ga ko ana ganin alamun wani ciwo na daban a wanda aka yi wa allura. To wannan allura ta Johnson & Johnson da ake yi a America, sai aka samu mutum shida wanda suka samu matsalar kamar gudan jini a ƙwaƙwalwa. To wannan mutum shida da aka samu a cikin miliyoyi da aka yi wa wannan alluran shine ya ɗaga hankalin mahukunta na harkar lafiya, ya sa suka dakatar da yin allura har sai sun yi cikakken bincike. Wato har yanzu dai bincike bai tabbatar allura nan ita ce take janyowa ko ba ita ba ce, amma shi ne suka ba da shawara a dakatar a tsaya tukuna su gama nazari su fito da cikakken bayani.
To amma a baya an samu allurar rigakafi na AstraZeneca a wasu wurare kuma an ce an samu irin wannan matsala, to kenan ana iya cewa wannan rigakafin ne na coronavirus ɗin ke da irin wannan lalura, ko dai akan samu haka ma a wasu rigakafi daban da aka yi a duniya?
To wato allura ita kuma na AstraZeneca da aka yi shi ma an samu rahotanni kan cewa kamar wasu mutanen da aka yi musu wannan allura sun samu matsalar kamar gudan jini su kuma na kafa ko na cinya. Shi ma dai wannan magana da aka yi a wato ita allura AstraZeneca yawanci kasashen Turai ne da dama suka samu irin wannan rahotanni, su wasu sun dakatar, wasu basu dakatar ba, suna nazari. Gaskiyar magana, saboda waɗannan magunguna sababbi ne, ba a daɗe da fito da su ba, kuma dama duk sabon magani ba wai na corona ba, ko na wace irin cuta ne aka fito da shi, akwai sa ido da hukumomi suke shiga ko an samu ƙarin cuta. To amma matsalar ita ce wannan cuta ta daskarewar jini ba wai lallai sai an yi wa mutum allura ake samu ba. To a tantance wanda suka samu cutar daskarewar jinin alluran ce ta janyo, ko kuwa dama wani wannan ciwon yana jikinsu ba a gano shi ba ne, ko kuma tashinsa ya zama daidai da allura. Musamman yanda aka yi in abu aka zo an yi wa mutum miliyan sama da 100 allura, saboda haka dole wani zai gamu da larura. To har yanzu dai ana hukumomi dai suna ba da shawara a ci gaba da sa ido, kuma suna nazari.
Dr. Mustapha Munir Mustapha kenan a hirarsu da Baba Yakubu Makeri. Kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na huka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka huiwa,
taba tunanin haka za ta faru a gidana ba, amma tunda Allah ya kaddarsar da shi na yi bakin shi, kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mata, ita kuma wadda ta sanadiyar barin ta duniya in shirya ce Allah shirya da
in magana da ita. An tambaye ta ta faɗa meye ne gaskiyar maganan, ita kishiyar nan ta taɓa ta, ko waye ya fara taɓa wani ta yi shiru?
Abin da ya sa na haɗa da ita, ta yi min kununi sai ta ban kunu na shalu da ya biyu, na shalu da ya biyu na ba yara. Daga nan ita ta taso ta ce don me na ba yara kunu, ta taso da faɗa, ta kama zage-zage haka dai, ta kama zage-zagen uwana da ubana, ta ce mata wance ba na son haka. To daga nan dai ni kuma na ɗan tashi da ɗan zuciya na male ta so biyu.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Alkaluma na nuni da cewa an samu karuwar cin zarafin al'umma da kuma tashin hankali tsakanin iyali a cikin shekara guda da ta shige da aka fuskanci barkewa annobar corona da ta tilasta takaita zirga-zirga da kuma sauya yadda aka saba rayuwar yau da kullum. Wannan lamari ya shafi dangantaka tsakanin iyaye da 'ya'yansu da kuma ma'aurata da ya kai ga rasa rayuka. A yau shirin domin iyali zai fara haska fitila kan lamarin da ya auku a baya-bayan nan a jihar Niger, Nigeria, da ya kai ga asarar rayukan mata biyu a gidajen aure daban-daban. Ga Mustapha Nasiru Batsari da inda aka kwana dangane da matar da ta kashe kishiyarsa Sabili da Kishi, da kuma magidancin da ya kashe matarsa bayan wata rashin jituwa.
A yanzu haka dai wata kotun majistare mai daraja ta ɗaya a jihar Niger da ke arewacin Nigeria ta tura matan nan mai suna Amina Aliyu zuwa gidan kaso saboda zargin ta kashe kishiyarta mai suna Fatima Ibrahim da suke zaune a birnin Mina. Alƙalin kotun mai shari'a Nasiru Ma'azu ya tura Amina Aliyu, yar kimanin shekaru 24, tare da wasu mata guda uku da ake zargin sun taimaka mata wajen aikata laifin, har ya zuwa lokacin da ita wannan kotu ta majistare za ta samu shawarwari daga ma'aikatar shari'a ta jihar Niger akan wannan matsala. Tun a cikin makon jiya ne dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta kama Amina Aliyu bisa zargin ta rafka ma kishiyarta ta ƙarya har ta mutu, da kuma ƙoƙarin ƙona kishiyar Fatima Ibrahim ta hanyar bankawa ɗakin ta wuta tare da gudunmuwar waɗannan mata guda uku. Aliyu Abdullahi Daye shi ne mijin waɗannan mata guda biyu. Ga abin da ya shaida mun a lokacin da al'amarin ya faru.
Ban taɓa tunanin haka za ta faru a gidana ba, amma tunda Allah ya kaddarsar da shi na yi baƙin ciki. Kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mata.
Amin.
ita kuma wadanda sanadiyan barin ta duniya in shirye yake Allah shirye da ita.
Wato kai ma dai kana zargin ita uwar gidanka da yin wannan aiki kenan?
Ba zargi bane ta aikata. Saboda jiya mun kai an kai sojan hukumar ƴan sanda an wata da ke bin ita uwar gidanta. Ta ce cewa lallai sun suka buge ta da muciya. Na ga bugun kai da hada mutuwa tun daga bugunan a gehe ta ce kai da goshi. Bugun ya kai ta ga mutuwa ne. Kuma bayan ta mutu suka kokarin sa mata wuta. Allah ta kaita wutar ta kita shi. Wayan da wutar ta tashi sai su amfani da wannan wutar su ce gidan a zuwa gobara. To duka dai Allah ya saka.
A yanzu kai mene ne matsayinka a kan lamarin nan?
Ina roƙo ga ita hukumar ƴan sanda da sauran jami'an tsaro da suka ci gaba da bincike a kan wannan al'amari. Domin dama wani al'amari mai kama da wannan ya taɓa faruwa a gidana 2018 November 28. To yarana ba na gari ina Lagos ta shiga ɗaki. Abin zargi da ya bayar ta sa masu wuta sai ihu aka zo aka kashe. To wannan rasuwan da yaran nan suke ban taɓa tunanin cewa ita bace ba, amma wannan abin da ya faru bayan ka kashe mutum kuma ka ƙoƙarin sa mashi wuta shi ne zargin shiga cewa a baya ma ita ta kashe na waɗannan yara na guda biyu ke zargin haka.
To shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yara a jihar Niger Barista Maryam Kolo ta je kotun a lokacin da ƴan sanda suka gurfanar da Amina Aliyu a gaban kotun majistiran, ga kuma abin da ta bayyana.
Ba mu ji daɗin maganar nan ba ko kaɗan.
Amma ita wannan mata ita wadda ta aikata wannan kisa kin ganta lokacin da aka je kotu a wane ne kika ganta? Kina ga kamar akwai alamu na wani motsuwa ko taɓin hankali tattare da ita?
A lokacin da muka je kotu da aka fito da ita a cikin hijabinta gaskiya ban gan kaman ni dai ban gan hawaye sun zubo daga cikin idanunta ba. Ta dai rufe fuskanta sai can an jima kuma kotu ta bata umarni ta bude fuskanta ta bude ni ban gan hawaye ba. So ka gani hawaye na cikin abu daya tunda kai ba za ka iya ka shiga zuciyar mutum ba ko da yana ƙarya. Zai iya hawaye zai iya karya zuciyanka ya kawo maka tausayi amma ko kwaya daya ni dai ban gani a idonta ba. So ni ban gani cewa akwai alaman cewa ta yi na'am da abin da ta yi ba nadama da shi ba ko kadan ba wani nadama a wajen nan.
Amma kin yi magana da ita kin samu kin magana da ita?
A kwarai kwarai in magana da ita an tambaye ta ta faɗa meye ne gaskiyar maganan ita kishin nan ta taɓa ta. Ko waye ya fara taba wani ta yi shiru ita an ce to kece kenan kika fara taba ta yi shiru to ka san ko shiru ma an sani.
Wato duk dai tambayoyin da kuka yi mata babu bayanin da ta yi muku?
Bayanin kawai da zata ta yi tana ta yin bayani kafin ranan abin da ya faru tsakanin ita da mijinta da ita kishiyar. Amma ainihin bayani ko shi ne me ya faru ranan da kika daga kafanki na guda daya kika fara zuwa ɗakin ita kishir me ke kuma zuciyanki da kika je wajen na tambaye ta ta yi fada da ke ta ce a'a to me ya faru ta yi shiru to in ba a tone ka ba that means kafin ka je wajen nan ka riga ka yi niyan wani abu amma ka ga duk wannan kotu za ta tace shi mana in Allah ya yarda.
A halin da ake ciki kuma rundunar ƴan sandan jihar Niger ta nuna wa manema labarai wani matashi ɗan kimanin shekaru 20 a duniya mai suna Lawali Ɗanladi daga ƙauyen Yakila a ƙaramar hukumar Rafi da ake zargin ya kashe matarsa a lokacin da wata rigima ta kaure a tsakaninsu saboda kunun da matar ta dama kamar yadda matashin ya yi ƙarin bayani.
Abin da ya sa na yi hada da ita ta yi mun kunu ne sai ta ban kunu na shalu da yi biyu na ba yara kunu daga nan ita ta taso ta ce don me na ba yara kunu in ce wato wance ni ba na son haka ya yaran gana ga kaman yara na ne dole ba su kunu na ba yara kunu ita ta taso da hada ta kama zage-zage haka dai ta kama zage-zagen uwana da uwana ce mata wance ba na son haka to daga nan dai ni kuma na dan tashi da dan zuciya na mare ta so biyu na tashi na butta na wuce aiki ina cikin aiki baban nawa ya zo ya ce kai uwana an ce kai hada da matanka wadanda kai da matanka an ce wai shi ne sanadiyan rasuwanta wannan ba jikin son ra'ayina ba ne Handa na san haka zai faru da ni ai da ban haka an taba yin wannan aikin ba.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce da zaran sun kammala bincike za su gurfanar da shi a gaban kotu domin fuskantar hukunci.
Wani mutum yadda ya da kimatarsa kuma ya yi sanadiyar rasuwanta, annan mutum ya kawo mana shi mun kuma mun fara bincike a kansa, kuma shi ma ya tabbatar mana cewa lallai haka abin ya kasance. Kuma da rashin jituwa ne sanadiyar kunun da ta yi masa, cewa ta yi masa kunu ta kawo ya sha ya rage ya ba yara, shi ne matan ta zo ta hau shi da fada zage-zage da abin da ya gama harshen jituwa har ya aikata abin da ya aikata.
Shi irin wannan yakan sa wanda duk yake da niyya ya irin wannan laifi ya ji tsoron aikatawa domin ya ga hukuncin da aka yi wa mai irin wannan laifi.
Ita ma dai shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yaran a jihar Niger Barista Maryam Kolo ta ce za su sanya idanu akan wannan shari'a domin tabbatar da ganin an yi hukuncin da ya dace.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin jin abinda yake kai ma'aurata cin zarafin abokan zamansu da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan irin wannan matsala. Kafin nan, a madadin wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Tibahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗi.
To madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara.
Ahlam Abdullah wa Allah babi da Islamic Academy.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
ماذا لا yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa lokaci yayi na kawo ƙarshen yakin Afghanistan da ya ƙi cinyewa kuma zai janye dukkan dakarun Amurka daga ƙasar ranar 11 ga watan Satumba bana. Gwamnatin jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kakaba dokar hana fita a ƙaramar hukumar Balanga domin tabbatar da dorewar zaman lafiya a yankin da kuma jihar baki daya bayan barkewar wani rikici da ya janyo asarar rayuka da kaddarori. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai wata sabuwar ganawa yau Alhamis kan yankin Tigray na ƙasar Habasha inda ake ci gaba da yin fada.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga Malam Tukuru Mamu ɗan EMPKA bisa rasuwar mai ɗakin sa Hajjia Bilkisu. Haka nan muna mika sakon ta'aziyya ga masarautar Baɗe da iyalan shugaban kwamitin kirkiro jihar Yobe Farfesa Gabajo da Gona, wanda Allah ya yi wa rasuwa a gasuwa. Allah ya ji kansu baki ɗaya, kyauta makwanci, amin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da tayi ni gabatarwa sai kuma Tubahira Jodine da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe take muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington.